This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu ware, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel, muka sake dawowa a daidai wato wannan lokaci, inda za ku ji cewa kuma mun jamhuriyar Nijar sun tabbatar da mutuwar akalla mutane 18,
cikin su har da babban limamin garin wanda dan uwansa dake cikin askarawan Boko Haram ne ya masa yankan rago.
A Najeriya, yayin da majalisun kasar ke shirin cika watanni 6 da fara aiki, wasu yan kasar sun fara korafin cewa babu bambanci tsakanin waɗannan majalisu da na da. Za ku ji me yan majalisar suka ce. Za kuma mu ci gaba da kawo muku jerin rahotanni na musamman kan dumamar yanayi da illar da hakan ke haifarwa, wanda akan wannan batu ne muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan abin da ku ga ya dace a bi wato wajen kawo wannan ƙarshen matsala. Lambar da za ku kira ita ce 2022055655, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 15 a wani hari da suka kai yau Alhamis kan wani ƙauyen yankin Diffa akan iyakar kudancin Nijar. Wata majiya daga jami'an tsaron Nijar ta ce maharin sun shiga ƙauyen Gogone a Kafa kuma suka bude wuta kan mai uwa da wabi, sun kuma ƙara da cewa dakarun gwamnati sun ba zama neman su. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, tun watan Fabrairu hare-hare da karan batta tsakanin mayakan kungiyar da sojojin Nijar ya kai 50, kusan 12 ya faru ne a yankin Diffa. An dai kafa dokar ta ɓaci domin ƙarfafa tsaro, amma yawancin maharin na tsallaka kogin Komadugu wanda yake bakin iyakan Najeriya da Nijar. Kusan makarantu 150 waɗanda ke da mutane sama da 12,000 aka tilastawa rufe makarantun saboda har-haren da ake kaiwa kudu maso gabashin Nijar. Girgizar ayyukan ta'addanci na duniya da aka fitar a makon da ya gabata ta nuna kungiyar Boko Haram ta zamanto kungiyar ta'addancin da suka fi halaka jama'a a duniya. Kashe-kashen da suka yi a shekara ta 2014 ya ƙaru da kashi 317 akan yawan kaso 6,644.
Har ya zuwa yau Alhamis, ana cikin zaman ɗarɗar tsakanin Rasha da Turkiya. Biyo bayan harbo jirgin yakin Rasha da Turkiya ta yi a daidai lokacin wato bakin iyakar Siriya da Turkiya a farkon makon nan, cikin wata hira da gidan talabijin ɗin da CNN ya yi da shugaban ƙasar Turkiya wato Recep Tayyip Erdogan, ya ce ƙasarsa ba za ta ba da haƙuri harbo jirgin yakin Rashan ba. Ya ce idan har akwai wanda ya kamata ya ba wani haƙuri, to ba mu ba ne. Ya ci gaba da cewa su waɗanda suka keta haddin sararin samaniyanmu su ya kamata su ba da haƙuri. Shugaba Erdogan ya yi wannan furuci ne bayan da takwaransa na Rasha Vladimir Putin ya fito ya kwatanta harbo jirgin a matsayin yankan baya daga mutanen da muke tsammanin ƙawayenmu ne a yakin da muke na kawar da ta'addanci. Shugaba Putin dai ya nace cewar an harbo jirgin ne a sararin samaniyar Siriya.
Ana shan labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Faransa, François Hollande, ya yi kira ga Rasha da ta shiga layin ƙasashe masu ƙarfi a duniya domin haɗa kai a murƙushe ƙungiyar ISIL, wadda ta kai hari a birnin Paris a makon da ya gabata, har ma take riƙe da wasu manyan ɓangarori a Iraq da Siriya. Kan tafarkin shugaba Hollande, na ganin an samar da hanyar da za a daƙile mayakan ISIL, ya haɗu da shugaban Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis don tattaunawa kan yadda za a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙar ƙungiyar wadda take abokiyar gaba ga ƙasashen biyu, da kuma neman yadda za a samu mafita a siyasance a Siriya. A kwana-kwanan nan baki ɗaya, ƙasashen Faransa da Rasha sun fuskanci har-haren ta'addanci wanda kungiyar ISIL ta ɗauki nauyin harin da aka kai na 13 ga watan Nuwamba a Paris, wanda ya kashe aƙalla mutane 130 da raunata wasu sama da 300, sai kuma harbo jirgin Rasha da suka yi na 31 ga watan Oktoba a Masar, inda baki ɗaya mutanen 224 da ke cikin jirgin suka rasa rayukansu. Shugaba Putin dai ya ce a shirye Moscow take da ta haɗa gwiwa da Paris, biyo bayan harbo jirgin fasinjan Rasha da kuma harin da aka kai a birnin Paris.
A ƙarshe yau Alhamis ne Amurkawa ke bikin cika-ciki inda iyalai ke haɗuwa su ci abinci da kallon fareti, amma da fita sayayyar kayayyaki a manyan shaguna akan farashi mai rahusa. Shugaba Obama ya yi wa Amurkawa fatan alheri game da wannan hutu na cika-ciki, ya kuma tuna da tarihin yadda Amurka ke maraba da maza, wato da maza da mata da ke nema wa kansu ingancin rayuwa. Cikin wannan biki na ranar cika-ciki, shugaban ƙasa ya shaida kirkin Amurkawa kamar yadda suke taimakawa mutane cikin ƙasa ta hanyar aikin sa-kai da agazawa waɗanda ba su da shi. Shugaba Obama ya kwantarwa da Amurkawa hankali akan barazanar kawo hare-haren ta'addanci a nan Amurka a daidai lokacin da ake wannan biki na cika-ciki a yau Alhamis. To, labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne da jamhuriyar Nijar, inda hukumomin kasar suka fitar da wata sanarwa wacce ta tabbatar da mutuwar mutane a ƙalla 18 a jiya Laraba, bayan wani hari da ake kyautu zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai a yankin Difa. Ga wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani.
Gwamnatin a wannan sanarwa ta ce a ranar Laraba 25 ga watan Nuwamba, a daidai lokacin da mazaunan garin Gogon ke sallar Isha'i ne, 'yan Boko Haram suka bude musu wuta ta hanyar amfani da rokoki ba ji ba gani, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 18, cikin su har da babban limamin garin, wanda ɗan uwansa da ke cikin askarawan Boko Haram ne ya masa yankan rago. Sannan maharan sun raunata mutane 11, yayin da wata yarinya 'yar shekaru 3 da haihuwa ta yi ɓatan dubo, baya ga gidaje 76 da motoci 2 da babura da dama haɗe da tahunoni da suka cinnawa wuta kafin su arce daga ƙauyen na Gogon. A wannan sanarwa, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta nuna alhini tare da isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ya rutsa da su. Sannan ta buƙaci ɗaukacin limamai su yi addu'o'in musamman a ɗaukacin masallatin Juma'ar faɗin ƙasar don roƙarwa mamatan gafarar Ubangiji, tare da yin addu'o'in Allah ya ba dakarun ƙasar Nishar sa'ar murƙushe abokan gaba a yaƙin da suke kafsawa da ƙungiyar Boko Haram a illahirin kewayen tafkin Chadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar.
Marla gaida Sulaiman Muni Barma a Najeriya, yayin da majalisun ƙasar ke shirin cika shekaru watanni 6 da fara aiki, wasu 'yan ƙasar sun fara korafin cewa babu bambanci tsakanin waɗannan majalisu da na da. Na tambayi ɗan majalisar wakilai Alhaji Adamu Dangurai ko me za su ce game da wannan korafi.
Na farko dai, wato canjin nan da muke fata, muna fata da Allah ya canza muna ya zama canji ne na alheri, amma canji abu ne mai sauki yana kuma da wahala, kamar rashin lafiya ne. Rashin lafiya na kama mutum lokaci ɗaya, amma sauki sai a hankali. To, haka wannan canji da muke fada, canjin nan ba zai yiwu rana ɗaya ba, dole ne ya rika tafiya a hankali kaɗan. To, mutane na san sun kosa, suna so su ga canjin nan, amma dole ne sai an ba mu wannan shugaba namu mai adalci lokaci a canjin ya samu a hankali, domin ba dabo ba ne da za a iya yiwuwa rana ɗaya. Ƙasar mu, ƙasa Najeriya ce mai albarka, mai arziki, amma kuma ta samu riƙon su kai narkashi a shekaru kamar fiye da 16 suka wuce. Don haka dole gyaran ba zai yiwu ba sai a hankali kafin a samu wannan canjin da muke faɗa kullum.
Ɗan majalisar wakilai Alhaji Adamu Dangurai kenan. To, a ci gaba da kawo muku jerin rahotanni na musamman kan ɗumamar yanayi da illar da hakan ke haifarwa. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoto daga Bauchi.
Canjin yanayi ko kuma ɗumamar yanayi, kamar yadda ake faɗa, batu ne da ake ci gaba da zazzafar muhawara da kuma musayar ra'ayi a kai. A wannan karo, Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya gudanar da taro kan wannan batu a watan Nuwamban shekarar da muke ciki. Abin tambaya a nan shine, menene muhimmancin ɗumamar yanayi ga rayuwar ɗan adam da ke doron ƙasa? Masana kan ɗumamar yanayi da canjinsa da kuma gurɓatan muhalli sun yi ikirarin cewa batutuwa ne da za su shafi rayuwar ɗan adam a duniya nan da 'yan shekaru masu zuwa. Kuma kamar yadda taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin Copenhagen kan wannan batu ya nuna kowace ƙasa dai dole ta yi hattara. to sai dai kuma bincike na nuni da cewa galibin ƴan Najeriya sun jahilci batun dumamar yanayi ko kuma canjin sa ballantana irin illolin da ke tattare da dumamar yanayi.
Sana Abubakar bakin kura Bauchi. Dumamar yanayi yana haifar da masifa a duniya tunda masu ilimi ne suke kuka da wannan abu kuma su suke aikata. To dumamar yanayi ga cigaban mu na ƙasar mu na Najeriya wato abu ne wanda yake ba za ba mu san shi ba.
Sunana Alhaji Malam Maraban a jihar Bauchi. Magana dumamar yanayi gaskiya yawanci mu ƴan Najeriya ba mu san shi ba, kuma ni ma gaskiya ban sani ba, kuma mu koma mu a Najeriya ni ga nan je nake ana dumamar sai in dauka rashin wutar mu da yawan janareto da masu kuɗi ke saya jididi ko ina kan dumamar guri shine abin da ni nake.
A dangane da rashin sanin menene canji ko kuma dumamar yanayi daga bangaren wasu al'umma, na tuntubi Mr. Ishaya Buwo Bajama, wani mai rajin karewa da kuma alkinta yanayi, ga amsar da ya bayar.
Yanayi shine galibi damina da rani, ruwa da rashin ruwa, sanyi da zafi, wanda an saba ganin sa, an saba jin sa, da shigowar damina da fitar damina. Canjin da ake samu shine ana samu canji daga yanda aka saba ganin ruwa da yanda aka saba jin sanyi da yanda aka saba ganin shigowar damina da daukewar damina da iska da karfin iska. Waɗannan canje-canje da bugawar iska su ake kira canjin yanayi. Kamar a nan Afirka zuwa nan Najeriya za ka ga wannan ruwa ba ruwa ba yanda aka saba yin sa ake yin sa ba, yanzu sai ka ga ana yawan samun ambaliya, ana kuma samun rashin ruwan, ko kuma ka ga wani iska ta shiga tafki na bushewa. Za ka ga itatuwa ma inda dama ake samun kurmi irin ya fara zama su. To duk waɗannan akwai ayyukan bil'adama musamman ƙasashen da suke ci gaba da gunar masana'antu ke fitarwa.
To kowace irin barazana ce ɗan adam zai fuskanta a sakamakon dumamar yanayi. Barista Muhammad Magaji Doho, tsohon kwamishinan muhalli ne a jihar Gombe, yayi bayani kan hakan.
Kwai kone-kone da kuma iska da kuma hayaki irin na kamfanoni da kuma sare-saren bishoyi yana haifar da zaizayen ƙasa da iska da yake daga ɗakunan mutane da kuma yanayi yadda zafi yake canjawa daga misalin shekara goma na baya da ya canja. Kowane shekara akwai 0.06 kilometer na kwararowar hamada.
Bugu da ƙari, talauci da kuma jahilci na taimakawa ga dumamar yanayi idan aka yi la'akari da bayanin wannan mutumin da bai bayyana sunansa ba.
A san yadda za a yi a samar mana da abin da za mu hura kafin maganar zaizayar ƙasa. Don ga ba zaizayar ƙasa ne damuwar mu ba. Ita ce ya dawo naira 40 da miliya. To yaya ake so a ƙari? Ruwan sai sati-sati ake sakowa. To ya za mu yi ka sai ruwa, ka sai itace, ka sai masara.
A gefe guda, Dr. Abdulkadir Ibrahim na Jami'ar Abubakar Tabawa Balewa a Bauchi ya yi ƙarin haske kan dumamar yanayi a wasu ƙasashen duniya.
Wato da Pakistan da Bangladesh manya-manyan ƙasashe ne wadda ba akan tudu suke ba. Yawancinsu jigawa ne, ba su da tsibiri. To ga duk waɗannan dumamar yanayi ne ke kawo wannan canjin yanayi. Wato ba wai ruwan da ake yi ne ma kawai yake ragewa ba. A'a, lokacin da yake zuwa ma suka canza.
Saura da me, kowa ya gyara ya sani, kuma kowa ya ɓata ya sani. Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Kakan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan abin da kuka sani game da sauyin yanayi da kuma irin gudunmuwar da jama'a za su iya bayarwa wajen daƙile matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa. Amma bari mu shakata da wannan waƙa tukuna.
Kedan zamina tane ma'o wala kada cikin da This program has come to you. This program has come.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla kiran mu na farko ya zo ne daga jihar Kaduna, wane ne akan layi?
Eh malam Lalu dan sekretari daga jihar Kaduna.
To malam Bello muna jin ka.
To gaskiya mu kan akan wannan dai mahalli kafin muna da Africa akwai ci baya saboda bamu amfani da irin gado gas da abubuwa sai ta tura muku tsarewa a gandukan mu da gonakin mu saboda haka gaskiya hannu muna so su ci gaba kasashen yamma sai mu kama Africa gaba ɗaya saboda a tsarin mahalli gaskiya muna son mu hada Africa saboda talauciya muna yawa.
Malam Bello mun gode kwarai da gaske daga Kaduna kenan, bari mu je a kure, wane ne akan layi?
To kuna tare da Umar Hafsuri mun laja daga nan a kure fadar gwamnatin jihar Ondo.
Malam Umar muna maka maraba da zuwa wannan fili, menene ra'ayinka?
To masha Allah ni ra'ayina shine ne ina fata kaman Muhammadu Buhari kaman kuma misali ma gwamnatocin mu na arewa idan ka lura da bangaren arewa gaskiya muna cikin mawuyacin hali saboda in ka lura duk gabai ɗaya bishiyoyin mu za su ga ana ta sassarewa ana yin katako kuma kaga irin wannan yana kawo cibaya a matsayin mu mu na yan arewa shi yasa ake samun iska da shauran abubuwa. Ina fata dai gwamnati za ta ci gaba da hedehen bishiyoyi yadda za a samu ci gaba a daina wannan hayaniya kamar iska za ka ga da guguwa dai gabai ɗaya dai arewa dai za ka ga yafi amma kamar mu a nan kudu.
Malam Umaru mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar. Bari mu je jihar Adamawa, wane ne akan layi?
Alhaji Salihu Bafagau.
To Alhaji Salihu muna jinka.
To na'am. To ba yanzu misali kamar da muke ciki yanzu a halin da muke ciki yanzu a nan kasar mu Najeriya. To muna kan roƙon Allah dai shi shugaban kasar namu Janar Muhammadu Buhari Allah ya bashi sa'a ya gama kamalawa abubuwan da yake akan gaban mu nan na yaran Boko Haram din nan.
To Malam Salim mun gode kwarai gaskiya, muna tattauna ne game da batun muhalli yadda za a kare aukuwar ambaliyar ruwa da sauran zaizayar ƙasa da abubuwa makamantan haka da suke addabar musamman ma yankunan arewacin Najeriya da wasu ƙasashe da ke kusa. Bari mu je Abuja, wane ne akan layi?
Kuna magana da Jamilu Kantakas Kano wanda aka fi kira da suna mai ofis Ugo Kwafa Abuja.
To Malam Jamilu muna jinka. Hello Malam Jamilu, kana ji?
Ina jinka.
Yawwa, nace muna jinka.
Eh game da matsalar da ake fuskanta ta wannan zaizayar ruwa, ina fatan ina roƙon jama'a da su kiyaye gurare inda magudanan ruwa yake.
To Jamilu kenan.
Saboda Hello
muna jinka.
Yawwa, saboda yana da haɗari da yawa, mutane ana gaya musu to kuma ba sa lura, kuma hukumomi da su tallafa da ayyuka muhimmai wanda za su gyara.
Jamilu mun gode kwarai da gaske daga Abuja, ga kira daga Jos, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, annan lalaya aiki.
Wa alaikum assalam, lafiya kalau.
Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga ƴan awaki Jos.
To Malam Kabiru Highlanders ɗan garinmu, ina jin ka.
Aiki
lafiya kalau.
Eh ni ma na ba da goyon baya ga cewa wannan sare-saren bishiyoyi da ake yi a yanzu ina ganin shine ya rika taimakawa wajen rashin kunce wajen samun wannan damuwa da ake fama da ita. Amma ina fatan gwamnati za ta iya kokarinta na hana sare-saren bishiyoyi, insha Allah za a samu sauki da ikon Allah.
To mun gode kwarai da gaske Alhaji, da fatan za ka kuma kiran mu wani lokaci. Ga kira daga Nasarawa, wane ne akan layi?
To salamu alaikum, Garba Salim likitan radio ne daga garin Ababun Domin jihar Nasarawa.
Malam Garba muna jinka, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, ka san shi maganan yanayi din da ake faɗa na gurɓata yanayi. Mu dai a nan yanzu a hukumance ba wani wayarwa da gwamnatin mu take mana da kai a game da ainihin gurbata yanayin nan. To da zai kyau maganar gurbata yanayin nan a ce gwamnatin mu na tarayya da lajiyoyi da kananan hukumomi.
To kaman layin Garba Sale daga Nasarawa ya katse ga kira da Kaduna, wane ya kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya kuna magana da Muntari Yaro Ungwar Katsina kuku mace.
To malam Muntari, muna jinka.
Yawwa, to gaskiya irin wannan al'amari abun da ke kawo shi gaskiya masu yanke-yanken itacen nan ne na suna katako din nan. Gaskiya wannan sare-saren itacen nan da ake yi barkatai shi ke kawo irin wannan zaizayen ƙasa haka ko
ina. Malam Muntari, ka san kuma baya ga maganar sare itace akwai batun ƙona daji, musamman in lokacin da ake shirin fara noma, shi ma wani abu ne da ke kawo wannan matsala ta ɗumamar yanayi.
Eh, kwarai kuwa gaskiya shi ma yana ba da gudunmawa sosai akan wannan al'amari.
To mun gode kwarai da gaske malam Muntari, bari mu ƙara komawa Abuja. Wane ne akan layi?
Kuna tare da mu a jere ni muka kuma hukumar Sumaila ta jihar Kano da ta Abuja.
Yawwa, to muna jin ka.
To alhamdulillahi a gaskiyar magana ainihin jama'a su ne ya kamata su yi wa kansu kiyamar leni akan maganar wannan ɗumamar yanayi. Domin da farko za a ga su mutane ana faɗakar da su akan maganar su da yanayin gine-gine a ainihin hanyar da ruwa yake bi, amma ba sa bi, ba sa yarda da irin waɗannan shawarwari da ake ba su. Sannan kuma za a ga mutane sun ɗabi gakira haka da mujirbai sun tafi dazuka suna tarar ainihin bishiyoyin da za su kare wannan ƙwararren hamada. Don haka muke gargaɗin al'umma ki kiyaye da irin wannan al'amura da yake faruwa, wanda sun tabbatar da cewa fara bishiyoyin nan da ƙona dazuka su ne yake kawo mana irin wannan bala'i a nan nahiyar Afirka. Sannan muna roƙon shugabanninmu tunda Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana, yana kawo mana shugabanni na gari a ƙasashenmu, shugabanninmu su ci gaba da faɗakarwa waɗanda suke yin wannan ɗabi'a, ta su ɗau ainihin mujirbai da gafila su tafi daji sharen irin waɗannan bishiyoyi. Don Allah, don Annabi su daina, domin daina sharen waɗannan bishiyoyi shi ne zai kare.
To malala, mun gode kwarai da gaske da wannan jawabi da kai. Ga wani kira daga jamhuriyar Nijar, wane ne akan layi? Amma kamar layi da ka ba shi da kyau, ko kana kusa da rediyo ne? Wa alaikum salam. Kamar layin naka yana da ɗan tangarɗa kaɗan, ko ka matsa daga akwatin talabijin ɗinka ko kuma rediyonka? Ina ga su ne suke jawo wannan cikas. Kana jin mu?
Na ɗan gusa ne.
Yawwa, to
ina jin ku.
Yawwa, muna ji.
Kamar wannan zancen tsamamin yanayi ne, mu da muke ne jar ba mu ce komi ba.
Eh, baka faɗi sunan, baka faɗi sunanka ba.
Sai an yi tallafi ne aka samu a daina kashe-kashen itace shike kawo wannan duka.
To.
Eh, gaskiya gwamnatoci su dubi abin da aka ciki su rika taimakawa talakawa su samu a daina kashe itace, a daina kona itace, sai an yi ƙoƙari da amfani da gas.
To madalla, mun gode wannan mai kira daga Nijar kenan. Ga kira kuma daga Taraban Najeriya, wane ne akan layi?
Ni ne Kabiru Umar, sarkin yaki Kabiru Umar ya ce yaki.
To malam Kabiru, muna jinka.
Eh, ko a Qur'ani ma ai a batun da ya shafi wato irin wannan tsare itace, Allah ya ce wala tufsiru fil ardi ba'da islahiha. Don haka mutane yana da kyau su guji irin wannan sare itace, don kusan Allah ya riga ya inganta mana ka.
Hello malam Kabiru, kana jimu?
Ci gaba da sare itace irin wannan, to yana zamowa kamar ana bata kasa ne. Da fatan mutane za su kiyaye.
To mun gode malam Kabiru daga Taraba. Ga wani kira kuma daga Jos, wani ne akan layi? To kaman layin nashi ya katse, da fatan zai sake jarrabawa. Oh, kana jin mu? Yawwa, to wane ne akan layi?
Hello.
Hello, muna jin ka. Malam Adamu, muna jin ka.
Awo lafiya.
Lafiya kalau.
Wannan magana dumama yanayi ake yi, mun har da Allah mun ma san da yanayi dumama yanayi.
To malam Adamu, dumama yanayi ya shafi abubuwa da dama da suka shafi, da suke haifar kamar da matsalar ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa. Kaga wani lokaci yanayi ya canja, ruwan sama ba zai sauka da wuri ba, ko kuma kaga zafi in lokacin shi yayi ya zo da tsanani, ko kuma sanyi in ya zo ya zo da tsanani, shine dumama yanayi. Kuma ana danganta lamarin ne da batutuwa da suka shafi kamar wasu aikace-aikace da bil'adama ke yi a doron ƙasa. Wannan abin da ya shafi wato dumamar yanayi kenan. Ina ga kuma daga kanka Maladin, mun gode kwarai da gaske, muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. A kowace Alhamis ta ranar 4 ga watan Nuwambar kowace shekara rana ce ta cika ciki ga Amurkawa a ƙasar tare da godewa Allah bisa ni'imomi da ya yi wa ɗan Adam. Wannan tsohuwar al'ada ce da ta samo asali tun daga farkon zuwan turawan mulkin mallaka na Birtaniya da suka yi cirani a arewacin Amurka a ƙarni na 17. Wanda sukan yi haka duk bayan samun nasarar girbin amfanin gona don nuna murna da kuma godiya game da ganin ƙarshen lokacin tsananin hunturin sanyi mai yayyafin ƙanƙara. Irin wannan biki ya yi anko da wasu bukukuwan na ƙabilu daban-daban daga ƙasashen duniya, kamar irin su ƙabilun Changtu na yankin Vietnam da kuma irin su bukukuwa na girbin doya a ƙasashe kamar su Ghana. Amurkawan na taruwa da ƴan uwa da abokan arziki don cin ƙwalam da maƙulashe, musamman ta hanyar yin bandar tattalo. Haka kuma rana ce da gwamnati ke bada hutu a duk faɗin Amurka, kamar yadda tsohon shugabanta Abraham Lincoln ya halarta yi, ya kuma sanar da hakan a bikin samun ƴanci na Amurkawa daga Birtaniya a ranar wata 4 ga watan Yuli. Ana bikin ba tare da yin la'akari da bambancin ɓangare ko kuma yare ko ƙabila ko addini ba, ko kuma wata manufar siyasa. Kawai rana ce ta godiya ga ni'imomi da aka samu a kowace shekara. A bikin wannan rana ta yau, ana addu'a tare da fatan samun kwanciyar hankali a duniya, musamman idan aka yi la'akari da yanayin da duniya ke ciki na rikici kala-kala. Yayin da wasu ƙasashen duniya ke fama da kwararar ɗan gudun hijira sakamakon bala'o'in yaƙi da ta'addanci. Haka shi ma shugaba Lincoln ɗin ya taɓa yi, inda da ya ƙaddamar da shirin ya yi fatan samun nasara ga Amurkawa na warware yaƙin basasar Amurka. Haka zalika, kamar sauran magabatan turawan mulkin mallaka, Amurkawa suna nan da ɗabi'a kasancewa zagaye da dangi da ƴan uwa da abokan arziki don shaida irin wannan muhimmiyar rana ta godiya. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
Madalla, yanzu kuma ga Sarfilu ya zo da labarai a takaice.
To Mahmud, a yau kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 15 a wani hari da suka kai a yau Alhamis kan wani ƙauye a yankin Dafa a iyakar kudancin Nijar. Wata majiya daga jami'an tsaron Nijar ta ce maharan sun shiga ƙauyen Gogo ne a ƙafa, kuma suka buɗe wuta kan mai uwa da wabi. Sun kuma ƙara da cewa dakarun gwamnati sun bazama neman su. Har zuwa yau Alhamis ana cikin zaman ɗarɗar tsakanin Rasha da Turkiya, biyo bayan harbin jirgin Rasha da Turkiya ta yi a daidai bakin iyakar Siriya da Turkiya a farkon makon nan. Cikin wata hira da gidan talabijin na CNN ya yi da shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan, ya ce ƙasarsa ba za ta bada haƙurin harbin jirgin yaƙin Rasha ba.
Kuma sauraro abin da ya saka kenan a cikin shirin namu ne baki ɗaya, sai kuma gobe za mu sake dawa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da Daniel Brown da kuma Cedric Franklin da ya zama injiniyan mu ne, Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.